Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19, 41, 16 da mita 49 da mita da kuma mita 60 da kuma kan kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu aron mu a Jamhuriyar Niger suna iya jin shirin nan kai tsaye a yamaya tashar BOA Africa mita 102.5 da kuma ta gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Murai Arewa da Alor da kuma Niyar dukkan sazangon FM. Za ku iya sauraron wannan tashar mata hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da safiyar Litinin da masu iya magana ke cewa ko nasara na tsoronta yau 14 ga watan Agusta shekara ta 2017 tare da Ibrahim Kalmasi Garba da kuma sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu daga nan birnin Washington DC muke farin ciki kun lalubo ta shoshin mu a wannan safiyar kakanun labarai
wasu ƴan bindiga sun kai hari kan wani wurin cin abinci a Wagadugu babban birnin kasar Burkina Faso suka kashe mutane 17 Magoya bayan shugaban adawar Kenya Raila Odinga dubban su sun taru gaban su inda ya musu jawabi. Sannan shugaban Colombia Juan Manuel Santos ya ce babu wata kasar Latin Amurka da za ta amince da daukar duk wani matakin sojin Amurka a Venezuela.
Kanin labaran kenan.
That's the state of the trucks we have today, over 20 years of their age, is a major problem. And that means...
Kashi 90 cikin 100 na manyan motocin da ke daukar kayan Najeriya sun fi shekara 20 da kerawa.
Inji shugaban hukumar kiyaye hadura ta Najeriya Boboy Oyeyemi. An kammala taron shekara-shekara na raran matasa da Majalisar Dinkin Duniya ta ware kowace shekara muna kuma da rahoto daga Kano. A Niger cikin masu gidaje wato cikin masu gidajen radio da talabijin masu zaman kansu ya duri ruwa. Za ku ji dalili. Ibrahim Alfa Amina ta fada shirin ciki da gaskiya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Wasu ƴan bindiga sun kai hari kan wani wurin cin abinci a Wagadugu babban birnin kasar Burkina Faso suka kashe mutane 17 tare da kuma raunata wasu 8. Ministan sadarwa Remy Danjinu ya fadi yau Litini cewa harin wanda aka kai wurin cin abinci na Aziz Istanbul dake Wagadugu an kai shi ne da daren jiya Lahadi. Nan take dai babu wani wanda ya dau alhakin kai harin. A watan Janairun shekara ta 2016 wani harin da aka kai a wani hotel din Alatu da wani kuma wurin shan shayi dake kusa a babban birnin na kasar yayi sanadin mutuwar mutane 30. Kungiyar Al-Qaida Shiyar Maghrib ta yi kirarin kai harin.
Magoya bayan shugaban ƴan adawar Kenya Raila Odinga kalla wajen 1000 ne suka taru daura da hanyar jirgin kasa dake unguwar matalauta ta Kibera a Nairobi. Babban birnin kasar Kenya a jiya Lahadi don sauraron jawabin sa bayan galabar da abokin karawar sa Uhuru Kenyatta yi a kansa a zazzafar zaben shugaban kasa da aka yi a kwanan nan. To amma Odinga da sauran mambobin kungiyar gamayyar su ta NASA sun ce sace nasara aka yi daga wurin su matsayin da suka yi ta jaddadawa kenan ga magoya bayan su dake cike da zakuwa. Yace mun zo nan ne don mu ce ku yi hakuri, ku yi hakuri. Ku yi hakuri da abin da ya faru a nan wurin jiya da kuma waccan ranar a cewar Odinga wanda ya kara da cewa suna so ne su sace nasarar mu sannan kuma sun so su kashe jama'ar mu wannan shi ake kira rashin bin doka. To sai dai mai magana da yawun shugaban kasar Kenya Manoah Esipisu ya kareta wannan zarge-zargen yace shugaban kasa ya ci wannan zabe kiri-kiri masu saka ido daga gida da na waje duk sun tabbatar da hakan a cewar Esipisu. Ya karar cewa mutane irin su tsohon sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry da shugaba Mbeki na Afrika ta Kudu waɗanda duka suka ce an yi zaben cikin adalci kuma ina ganin ai mu ƙasa ce mai bin tafarkin demokradiya muna da tsari irin na demokradiya a saboda haka zamu shawarci duk wanda ke da korafi yayi amfani da tsarin shari'a.
To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban Colombia Juan Manuel Santos ya ce babu wata kasar Latin Amurka da za ta amince da daukar duk wani matakin sojin Amurka a Venezuela kuma a cewar sa bai ma kamata a fara wani tunanin yin hakan ba. Santos ya kira taron manema labarai na hadin gwiwa ne da mataimakin shugaban Amurka Mike Pence dake ziyarar aiki a kasar. shugaban Amurka Donald Trump ya faɗi ranar Juma'a cewa ba zai kauda yuwar amfani da matakin soja don a taimaka a maida tsarin demokaradiyya a Venezuela ba. Da ya juya kan matakin soja da Amurka ta taba daukawa a fadin Latin Amurka sama da karni guda da ya gabata, sai Santos ya ce babu wani shugaban kasar Latin Amurka da ke sha'awar irin wancan shirman ya sake aukuwa. Ya ce dole ne abu hanyar lalama wajen maido da demokaradiyya a Venezuela. Yana mai bayyana nahiyar Amurka da nahiyar zaman lafiya wanda ya kamata mu tabbatar da dorewar hakan. Kasar Venezuela ta bayyana barazanar Trump din ta wato da wuce makaɗi da rawa da kuma ganganci.
Mai baiwa shugaban Amurka shawara kan harkokin tsaro wato shugaban Amurka Donald Trump ya ce mummunan tashin hankalin nan da ya auku a wurin gangamin masu da'awar fifita farar fata a Charlottesville jihar Virginia ya cimma abin da za a kira ta'addanci. A wata hira da gidan talabijin na ABC, HR McMaster ya bayyana afkawa da mota da aka yi cikin cincirindon masu zanga-zangar kishiyar ɗayar a ranar Asabar, inda aka kashe Heather Hayes, yar shekaru 32 da haihuwa, a matsayin abin da ya kira wani mummunan laifi wadda mai yiwuwa tsana ce ta janyo shi. Hakazalika wasu mutane 19 kuma sun samu raunuka, sannan wasu 'yan sandan jihar ta Virginia waɗanda ke sa ido kan gangamin daga ta sama sun mutu wani hadarin jirgin samansu. Jaladi fadar shugaban Amurka ta wada su ta kare matsayin shugaba Trump game da wannan mummunan tashin hankalin da ya auku a Virginia saboda sukarsa cewa bai fito fili ya yi Allah wadai da masu tsauraran ra'ayin fifita farar fatan ba. A halin da ake ci kuma gwamnan jihar Virginia Terry McAuliffe ya sa an yi dan tsit yayin da aka yi wata addu'ar da aka yi ma marigayiya Heather Haya a jiya Lahadi a Charlottesville wadda ta mutu bayan da wani mutum ya sheka da mota cikin cincirindon taron masu zanga-zangar kishiyar ɗayar yayin da wani mummunan tashin hankali ya barke a wurin gangamin na masu ra'ayin fifita jihar fata.
Jami'in sojin Amurka mafi girma yana yankin ruwan Koriya yayin da ake ganin atisayen soji na haɗin gwiwar Amurka da Koriya ta Kudu na iya daɗa haddasa takaddama da Koriya ta Arewa. Hafsan hafsoshin sojin Amurka Joe Dunford ya ce makasudin ziyarar da ya kai yankin a wannan satin shi ne daɗa ƙarfafa gwiwar ƙawayen Amurka irin su Koriya ta Kudu da Japan, a yayin da ake kuma inganta dangantakar soji da China don kauce ma duk wani kuskuren da ka faru. A halin da ake ciki kuma manyan jami'an tsaron Amurka sun faɗi jiya Lahadi cewa ba a gab da shiga yaƙi da Koriya ta Arewa, to amma yiwuwar shiga yaƙin ta ƙaru.
Labaran duniya kenan, a gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, kwamandan hukumar kiyaye haɗura ta Najeriya da aka fi sani da Road Safety Boboyi Oyeyemi ya ce jiragen ƙasa ne kawai za su iya magance matsalar jigilar kaya a Najeriya. Oyeyemi, wanda ya bayyana haka lokacin da ya karbi bakuncin shugabannin majalisar jigilar kaya ta ruwa wadda suka kai masa shaffa kan batun gina tashoshin hutu kan manyan hanyoyin Najeriya, ya ce kashi 90 cikin 100 na manyan motoci da suke jigilar kaya a Najeriya sun fi shekaru 20 a duniya.
90% of the trucks we have today are over 20 years of age is a major problem, and that means we need.
Kashi 90 cikin 100 na manyan motocin da ke daukar kaya a Najeriya sun fi shekara 20 da kerawa. Wannan ita ce babbar damuwa da ake dace mu ƙara dagewa ga maganar jiragen ƙasa don sufurin kaya. Shugaban hukumar kiyaye aukuwar hadura ta Najeriya, Road Safety Boboyi Oyeyemi, ke magana lokacin da shugaban hukumar hadadar kasuwanci ta Teku Hassan Bello ya zarce shi don tattaunawa kan tashoshin dakatawar manyan motoci da za a kafa kan manyan titunan Najeriya. Oyeyemi ya ce manyan motocin ne ke murƙushe tituna su haddasa ramukan da kan kawo hatsari. Da haka idan an samu jiragen sa ko ina motocin za su ke daukar kaya ne kawai daga cikin gari zuwa tashar jirgin kasa. Shugaban hukumar kiyaye aukuwar haduran ya bada tabbacin maraba ga tashoshin dakatawar manyan motocin ta hanyar sanya direbobi bin umarni. Babban sakataren hukumar hada-hadar kasuwanci ta jiragen ruwan Hassan Bello ya ce madakatun motocin za su taimaka wajen hutawar direbobi da bunƙasa tattalin arzikin yankunan da za a kafa tashoshin. Haka Hassan Bello ya ce aikin kafa tashoshin teku na soke kaya a Tudu na samun gagarumin nasara.
sufuri shine muke son ya zama wanda ke dauke da tattalin arzikin Najeriya. Idan an yi haka to za ka ga manoman mu sun samu inda za su aika kayan su ba sai sun zo Lagos ko sun zo Port Harcourt ko kuma sun zo wurare dake da tashar ruwa ba. Yanzu haka akwai wanda suka zo suka same mu suna son su yi masana'antu kusa ga wannan tashoshin. To ka gani daukan ma'aikata bunƙasa tattalin arzikin Najeriya duk zai inganta saboda wannan abubuwa.
Daya daga shugabannin kungiyar direbobi Comrade Suleiman Danzaki ya ce za su mika wuya.
Ina jin nayi sawu ya kai 5 zuwa a Augustet. Kai wani wuri da suka yi wajen headcar wajen 30 da wani abu. To amma abinda suka tsawwala akai shine suna so za a kashe sama da biliyan 28. Domin sun dauko irin wanda aka yi na Germany ne za a yi kankare wanda bai kasa kafa 10 ba. To mun gayyato mutanen Italia da waɗansu mutane kowanne duba ya ga kuɗin ya ga kuma irin abinda za a kashe sai ya kauce. Gwamnati ta sa ƙarfi a gyara irin wannan. Domin ko muna so ko ba ma so manyan motoci suke kashe hanyoyin nan.
Akan samu hatsura tun a tarihi a Najeriya na manyan motoci da kan shafi ta masu tafiya a kafa. Kuma babbar mota ta samu shanyewar birki ta auka taron jama'a. Nasura da Mailika ya murar Amurka daga Abuja.
Koyon motar dan babu baya da kangado.
Ya kauce wata maki ya take mutum hudu.
Bayan kuma ramsuwar ka sai ta ce da ne hudu.
Ya ce ya iya mota tukin sa ya walkiya. Kwalin kuriya na gwamnati.
A ƙarshen mako ne a kammala bukukuwar ranar matasa da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware ranar 13 ga watan Agusta na kowace shekara domin ƙara jawo hankali kan buƙatu da makomar matasan. An gudanar da lecciyoyi da gabatar da kasidu da suka hada da kiraye-kiraye kan matasan su guji zama waɗanda ake amfani da su wajen tada fitina. Ga rahoton Mahmud Ibrahim Kuri.
Ƙungiyar Impact Nigeria Project haɗin gwiwa da hukumar matasa masu yiwa ƙasa hidima da sauran ƙungiyoyin rajin ci gaban matasa ne suka shirya taron bikin ranar matasan wanda ya gudana a Jami'ar Bayero Kano. Taron na bana da ya mai da hankali ne akan rawar da matasa ke takawa wajen wanzar da zaman lafiya a tsakanin al'umma. Malama Hawwa Liman ita ce daraktar ƙungiyar ta Impact Nigeria Project.
Sakon da muka zo musu da shi na yau shine su farga su daina jira cewa dole sai sun samu aikin gwamnati, saboda in ka duba guraban da ake da su a ma'aikatan gwamnati ba za su iya daukar duka matasan da muke da su a Najeriya ba. Shi yasa yau a bayan muhimmancin zaman lafiya a cikin al'umma, so muna kira ga matasa su juya wajen neman sana'a, saboda ita ce a yau za ta kai su gaci. Yanda aka nuna musu cewa sai suna da certificate shine za su samu aiki, to su san cewa ba certificate kaɗan ne yau zai kawo musu waraka ta bangaren rashin ayyukan yi ba, a'a sai sun zage dantse sun nemi sana'a yi.
Malata taron sun kunshi matasa masu yiwa ƙasa hidima da ɗalibai da suka kammala karatun jami'a da sauran makarantun ilimi mai zurfi da ma waɗanda ke dab da kammalawa. Farfesa Abu Muhammad Fage na daga cikin ƙwararru da masana a fannoni daban-daban da suka gabatar da makala.
Matasa na yanzu wanda su ne ake kira manyan gobe ya kamata su ce a'a ba mu yadda da wani ta bayan fage ya zo ya ce mana wai mu tashi mu yi rikicin raba ƙasar nan ba, ko kuma a'a bari mu tashi mu yi rikicin siyasa domin a cimma buri na mutum ɗaya ko na wasu mutane tsirari. Tsaya a nemi zaman lafiya yadda matasa za su kawo ci gaba haikan alabushi yau a tashi cewar an fahimci, wato kamar da ake cewa an yi walƙiya mun gansu.
Malama Amina Mamuda da mu da ta kammala aikin yi wa ƙasa hidima a bara ta karanci ilimin kimiyyar kwamfuta a jami'a na daga cikin mahalarta taron.
Ni Women Tech Maker for Kano State. Women Tech Maker kamar na technology ne, tunda computer science na karanta so muna da kungiya haka na mata na Kano wanda muke mobilizing din su dan su san me technology me technology ma take faruwa tukunna.
Shi kuwa wannan matashi dake dab da kammala aikin yi wa ƙasa hidima cewa yake.
Sunana Buhari Isa Sabon Gida Tsinda. Hakar da abubuwa kamar cewa misali yanzu tunda mun kofas ne mun san gama ya kamata mu rika tunanin wani abu wanda za mu rika yi wanda za mu rika samun kuɗi na mana kanmu ba tare da muna jiran gwamnatin tarayya daga wata mu samu aiki ba ko kuma daga state government ko daga local government.
Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A jamhuriyar Niger manajojin tashoshin radio da na talabijin masu zaman kansa sun fara nuna damuwa akan wani abin da suka kira shirin rufe tashoshin radioyi da talabijin masu zaman kansu bayan da hukumar sadarwa ta soma duba hanyoyin karbe mitocin watsa shirye-shirye daga hannun waɗanda tace sun saba yarjejeniyar da ke tsakaninta da su. Ƙarin bayanai Suleiman Barma ya aika mana daga Yamai.
Wani binciken da hukumar sadarwa ta CSA ta gudanar ne ya gano cewa tashoshin FM da gidajen talabijin masu zaman kansu da dama ne ba sa amfani da mitocin da aka basu domin soma aikin yaɗa labarai. Dalili kenan da hukumar ta kuduri aniyar daidaita sahu, in shi shugabanta Abdulrahman Usman.
Akwai wa'ansu wanda su tun da aka basu mita kuma aka basu lasisi ba su taɓa aiki ba sam yau da shekara 4-5 hashin da wa'ansu. Wa'ansu kuma sun fara aiki kuma sai suka tsaya da aiki. Amma ba su mai domin ba wannan mitocin.
Sai dai kungiyar manajojin radioyi da talabijin masu saman kansu a ta bakin kakakinta Lamin Suleiman na mamakin wannan shiri.
Sun sani da ba kowa bane yau yake da dama a duk jaha-jaha inda aka bashi dama ya bude tele ya bude radio. Wasu marubuta musu so kwatanta musu matsala ce suka samu kayan aikin su ya lalace suna cikin neman su gyara in aka gyara za a ci gaba da aiki.
Yanzu dai hukumar ta CSA ta kafa wani kwamiti domin zakulo hanyoyin karbe mitocin da aka daina aiki da su ko waɗanda tun fil azal ba a taba aikin da su san ba.
Doka ta ce wannan mitar da aka baka ba an baka ba ita ne har abada. Doka ta yanke lokaci kamar a radio wannan wa'adi shi ne shekara 5 a talabijin kuma shekara 10. Sai muka ga akwai radio da talabijin wanda suke da lasisi wanda ba su zo ba yau sun yi shekara 5 wa'ansu ma shekara 10 kuma ba su zo ba suka ce suna so a ba su sabon wa'adi. Wannan committee shine su yi bincike saboda kawai ya ga wani gidan radio da talabijin ne ya kamata yau a ce an ba su sabon wa'adi.
Manajoshin na cewa zartar da wannan kuduri na hukumar CSA tamkar toye hanyoyin wanzar da demokradiya ne. Saboda haka suke tabbatarwa jama'ar Nijar cewa ba abin da zai katse musu hanzari akan batun ba 'yan ƙasa damar morar 'yancin faɗin albarkacin baki.
A yanzu kowa ya san demokrasi ta Nijar wani hali da ta shiga ciki, 'yan jarida ne suke wannan yaƙi. Tun da wa labarin da muke ba mutane na waye ma mutane kai a can jihohi na Nijar. Me ni na yi imani kuma duk yanda suka yi in suka so ma su rihe a yi amfani da su a rihe duk gidajen jarida ba su iya hana mu yi aikin mu.
Mako guda kacalin ragewa kwamitin ya gabatar da rahotonsa wanda a nan gaba za a fayyace shi a wani taron bainar jama'a domin kawar da dukkan wani zargi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Gaida Sule Mumuni Barma, kuna sauraron waɗannan rahotanni ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC. A cikin shirin hantsi za ku ji tattaunawa da ni da Grace Alheri Abdu kan taron kungiyar 'yan jarida bakar fata da aka kammala a birnin New Orleans a nan Amurka. Yanzu karfe 1 na dare da minti 18 da yan kai ga kuma Ibrahim Alfame da shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. A yau ma muna kan batun nan ne na alƙalin ƙaramar kotun yanki ta Zirami, kotun da aka kai wannan gari ko ƙauye bayan da aka ba sarkin garin hakimci. Wannan gwamnati ta barista MA Abubakar a jihar Bauchi ta rushe ƙasashen hakiman da aka ƙirƙiro a zamanin gwamnatin Isa Yuguda. To amma duk da haka ba a ɗage wannan kotu ta Zirami ba. Kotun da mutanen wannan ƙauye da kewaye suka ce babu abin da take illa gallazawa jama'a da tatse su tas ta hanyar karɓar kuɗaɗe a hannunsu. Mutane da yawa suka ce a wasu lokuta alƙali Sani Musa ko alƙali Riman, kamar yadda mutanen garin suka laƙaba masa suna, yana wannan shari'a tasa a fadar sarkin Zirami, inda har akwai zargin cewar sarkin na Zirami ya bashi sarautar ajiyan Zirami, matakin da ya saba ma ƙa'idojin ɓangaren shari'a na Najeriya kan ba da sarauta ga alƙalin da ba ritaya ya yi ba, kuma yana hukumci ne ko kuma gudanar da kotu a wannan wuri da aka bashi sarautar. Kamar yadda kuka ji a makon da ya shige, mutane da dama a Zirami sun ɗauki lauya a shekarar da ta shige, domin ya rubuta musu takardar kuka ga alƙalin alƙalai na jihar Bauchi ko Grand Kadi game da irin cin zarafi da tozartawa da kuma danna haƙƙin da suka yi zargin cewa alƙali Sani Musa yana musu. Mutanen Nazirami sun yi kwafin wannan takarda tasu ta kuka ga babban jojin jihar Bauchi da shugaban kungiyar lauyoyi ta jihar Bauchi da ma'aikatar kananan hukumomi da al'amuran masarautu ta jihar Bauchi da majalisar sarkin Katagum da hukumar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da kuma hukumar sauraron koke-koken jama'a ta Najeriya. A rubuta takardar nan tun watan Yuni na shekarar 2016. To amma har zuwa lokacin da muka fara gabatar da wannan shirin babu wanda ya ce musu uffan akan wannan kuka da suka gabatar. A cikin makon da ya gabata a bayan kashin farko na wannan shirin, bangaren shari'a a Bauchi ya fara tuntubar waɗannan mutane da kuma wannan shiri na ciki da gaskiya. Haka shi ma sarkin garin Nazirami ta hannun wani ɗansa da ke babban jami'i a gwamnatin jihar Bauchin, haka shi ma alƙali Sani Musa, duk waɗannan za mu ji su. Lawan da ya rubuta wasiƙar a madadin mutanen Zirami shine Mamman Lawan Yusufari, wanda a makon jiya ya fara mana bayanin hujjojin da suka kafa na neman a ɗage alƙali Sani Musa a kuma rufe kotun wannan ƙauye na Zirami. To a yau za mu ci gaba da jin wata hujjar da suka gabatar ta wata matar da aurenta ya mutu bayan watanni takwas ta sake wani aure bayan ta gama idda. To amma sai alƙali Sani Musa ya sa aka kamo mahaifinta da shaidun mutuwar aurenta, dukkan su ya jefa su a kurkuku sai da suka biya abinda mutanen Zirama suka ce ya saba karba, wato kuɗin beli ba tare da rasiti ba.
Wani mai suna Juli Buhariyo aka bada rahoton ya da kimatarsa ya kuma saketa a wani gari wani ƙauye da ake kira Jarmawo. A wannan garin a gaban dagacin garin ya saki wannan matar bayan ya daddake ta. Aka yi wata takwas da yin wannan sai matar nan ta samu ta yi wani auren, ma'ana wato ta gama iddanta kenan a shari'ar musulunci, tunda an ce ko jini uku ne idan ba ciki gare ta ba. To kwazan bayan an yi wannan auren sai mijinta na da wato Juli sai ya kai maganar nan gaban kotu ta Zirami gaban alƙalin nan da muke korafi a kansa, alƙali wato Sani Musa. Maimakon da yana da wata magana ya koma can gaban dagacin ƙauyen inda aka yi, sai ya kaucewa wannan sai ya dawo wurin alƙali. Yana zuwa wurin alƙali ko alƙali ya aika da aka ce ai an yi saki a gaban dagacin Jarmawo, sai ya tura ya ce duk a kawo waɗanda suke cewa sun yi shaidan wannan sakin a je a kamo su. Aka kirawo su wato mutanen ma mun rubuta sunansu, akwai Gabdo, akwai Ubalele, akwai Bello, har ma da limamin garin Alhaji Bakoshi, dukkan su ya kama ya tsare su a nan Zirami daga baya tura su gidan yare na Azare. Kai alƙalin har ma aika 'yan sanda ya yi suka je su taho da baban ita wannan matar da aka saki ta je ta yi wani aure. Baban matan nan sunansa Malam Umaru, shi ma kai tsaye ya aika shi gidan yare na Azare. To mutanen nan dai ba su fito ba sai da suka sha wahala, kuma aka shiga aka fita dai aka samu hanyar da suka fito daga baya.
Kai maganar shiga da fita, wani irin shiga da fita suka fito?
To ka san irin wannan al'amura, wato rahoton da muka samu shine akwai abin da suka yi dai na kamun kafa kafin su fito daga cikin gidan yarin nan.
Lawyer Mamman Lawan, gashi kusan shekara ta wuce da rubuta wannan korafi naku, ban san kun bibi wannan takarda ba.
Wannan takarda wato idan dai aka aika takarda irin wannan ga hukuma, aka yi korafe-korafe masu nauyi irin wannan a cikin takarda da ta fito daga ofishin lawyer, kamata yayi a ce nan take hukuma ta duba wannan al'amari ta yi bincike a kansa, ya zamanto ta dau mataki kwakwara abubuwan da aka faɗa a kai din nan ta bincika, an ta same su gaskiya ne ta dauki hukunci mai zafi akan shi wanda aka yi korafi a kansa. Maganar nan da nake yanzu shekara ɗaya da wata ɗaya da kwana 12 a yau din nan ba mu samu ansa ko a rubuce ko da baki ba akan takardar da muka rubuta ba.
To yanzu wane mataki kuke shirin dauka?
Al'amari irin wannan dai mu lauyoyi ne, kuma ala kulli halin mutane idan sun zo wurin mu abin da muke ce musu shine su zamanto mutane masu bin doka da oda, duk abin da za su yi ya zamanto sun yi shi bisa shari'a ta ƙasa da dokokin ƙasa. Za mu umarce su dinga bin dokoki kuma su bi na gaba da su idan suna da korafi su bi hanyar da doka ta tanada domin bayyana wannan korafi kamar yadda suka yi muka rubuta musu takarda tunda yanzu shekara ɗaya da wani abu bamu samu raddi akan wannan takarda ba wani mataki da za a iya dauka shine wata kila a sake rubuta wata takardar ta tini akan wannan takarda da muka rubuta har yanzu bamu ji komai ba wata kila idan aka yi wannan an yi sa'a za su fargas ce eh ya kamata ku duba takardar nan ko kuma a'a an duba wannan koken da aka yi illa iyaka kawai bamu ba ku ansa bane mun duba abin da kuka faɗa gaskiya ne mun dauki mataki kaza a'a mun duba ba gaskiya bane bamu dauki matakin komai ba kawai ga muku ne bamu yi ba wata kila idan aka rubuta din zamu iya samun wannan bayanin amma dai kasancewar ta yi shekara da wani abu babu ansa din shi kansa wani abin damuwa ne
lauya mamman lawal yusufari kenan mahaifin wannan matar da shedun sakin da aka yi mata kamar yadda aka ji sai da alkali Musa ya tura su gidan wakafi ga mahaifin wannan mata da ƙarin bayani
maganar da aka mana bara a Viran akan yata auren ta ya mutu ya kai wata takas a kan duka
wajibi ga
Adamu Yuli da ya duke ta aka kai wato aka kai hakan da ta samu mai daura mata aure sai ya ce bai yadda ba sai ya same mu bai shaurare mu ma sai ya kai Viran da kai eh ya karbi kudin sa sai suka rufe shaidun nawa da suka rufe
alƙalin ne yasa aka rufe
eh shi alƙalin ne yasa
suka rufe kai shaidu ne suka tabbatar da
eh abinda aka yi
na dukan ta
shi kan ba to da aka yi hakan sai shi alƙalin ya rufe shaidu da rufe shaidun sai na ce to ni kuma shari'ar nan ban daga ba tunda dai da gaskiya ta aka rufe min shaidu bai ba sai muka zo muka yi afil din ta a kotu babba na Azare sai babban bila ya dauke sai muka je da babban bila da muka je Zirami ba mu samu alƙalin ba
bilan nan lauya ne ko
lauya ne mana da ya dauka da muka je sai ba mu samu alƙalin ba sai ya ce min koma gida na dawo gida a baya na ran talata sai suka zo suka dauke ni suka zo suka rufe ni a Zare sai da Alhaji Mazo ya zo ya dauke ni
shi ne wa yasa rufe ka
shi alƙalin
wannan alƙalin na ina
na Zirami da ya rufe ni da washe gari aka dauke ni kafin mu koma ma sai suka mai da muka je da babban bilan da Muhammadu bilan sai suka kai maganan giya dai mun kuma da mun kawo ta a Zabi sai suka kai ta giya dai da muka je shan din nan ma samu mu uku ne sai shi wannan ne muka abuna babban bilan ya je ya kashe mana kes din tai aure
to ya riyin da ta aure
tai aure
to amma kuma shi alƙali ya rufe ka da kai da
eh da ni da shaidu na ba
kun biya kudin deli ne
eh mun biya a Duramin ba
to tun bayan da muka fara gabatar da wannan shirin akwai mutane da dama waɗanda suka fito suna son yin magana kan irin cin zarafi da kwacen da suke zargin alƙali Sani Musa yana yi musu kuma kamar yadda nace shi sarkin Zirami shi ma yayi magana har da wani mai goyen bayan alƙali Sani Musa wanda aka turo mana wanda yace alƙalin ya ci shi tara to amma kuma daga bisani ya maida masa da kuɗin sa don haka shi a ganin sa alƙali Sani Musa adali ne a kasance da mu a shirinmu na gaba
a halin yanzu kuma ga tashin kanin labarai kafin mu sallama da ku baki daya
wasu ƴan bindiga sun kai hari kan wani wurin cin abinci a Wagadugu babban birnin kasar Burkina Faso suka kashe mutane 17 tare kuma da raunata wasu 8 ministan sadarwa Remi Danjunu ya faɗi yau Litini cewa harin wanda aka kai wurin cin abinci na Aziz Istanbul dake Wagadugu an kai shi ne da ran jiya Lahadi Magoya bayan shugaban ƴan adawar Kenya Raila Odinga akalla wajen 1000 ne suka taru daura da hanyar jirgin ƙasa dake unguwar matalauta ta Kibera a Nairobi babban birnin ƙasar a jiya Lahadi don sauraron jawabin sa Shugaban Colombia Juan Manuel Santos ya ce babu wata ƙasar Latin Amurka da za ta amince da ɗaukar duk wani matakin sojin Amurka a Venezuela kuma a cewarsa bai ma kamata a fara wannan tunanin ba Santos ya kira tare manema labarai da haɗin gwiwa ne da minista wato mataimakin shugaban kasar Amurka Mike Pence ke ziyarar aiki a kasar.
To madalla da haka Allah ya kawo mu ƙarshen shirin safe sai can da an tsaya mu sake dawowa da wani sabon shiri inda za ku saurari Salihu Garba da shirin da rashin tayi akan bara. Kamar na madadin Ibrahim ka Almasi Garba wanda ya taya ni gabatar da shirin da kuma Cibahiro Diodio ne da kula da akin gabatar da shirye-shiryen da kuma John Ellison engineer da ya riga masa. Anan ne sahabu Imam Lizan da aka tayin sallama da ku mu zama lafiya.